الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والنشيد درسنا الجديد في كل قلوب لتاتي قلوب المرام مع الامام احمد بن علي بن حجر الاصلاني وندى يا رسول الهجره 1852 شكروا 1286 وسوك شيجه منا روكم الله سبحانه وتعالى dai mana rahama tare da shi muna cikin kitabu zakat kuma za mu yi kokarin karanta hadisi na 634 zuwa hadisi na 638 insha Allah wannan darasi yana karantar da mu hukuncin zakka da ta shafi wato shuke-shuke da kuma ya'yan itatuwa zakkar shuka لا يعتتوا وان جابر بن عبد الله رضي الله عنه انكر به حديث ان ده جابر بن عبد الله الله مدوكيه قال ما يرد تاره ده مهيتنسا من جابر ده مهيتنسا دوكان سو صحابه النبي صلى الله عليه وسلم الرسول الله يا كرو حديث ان ده النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة باب زكاة أتكين أجر فادي فكاسة أوكيا ديار باب زكاة أتكين أجر فادي إذن يوم أجر فادي يا كذا أوكيا ديار فيما دون خمس أواق أبن دي كذا abin da ya kata ukiya biyar min alwariki na azurfa annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu zakka a tare da shi game da sharhin wannan hadisin ibnu hajar cikin fathul bari mujallad na hadisi na 277 yana magana game da abin da ake kira ukiya shine awaqin yace jam'u ukiya shine awaqin annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan azurfa bata kai ukiya biyar ba to babu zakka a cikin ka menene ukiya ibnu hajar yace miqdarul ukiya fi hadhihi alhadith gurgudan yawan azurfa da ake kiransa ukiya daya game da wannan yanda hadisin nan ya mana ishara gare shi 40 dirhaman idan sunan azurfa sun kai guda 40 nan ne ake cewa an samu ukiya guda daya idan sunan la na azurfa sun kai guda 40 to sai a ce an samu ukiya guda daya wanda lissafi ne ma'auni ne wanda ake gane wato ainihin kimar da azurfa take kaiwa kafin zakata waje ba kanta ibnu hajar yace bil ittifaqi wannan an samu ittifaqi na malaman sunna gaba daya a tarihin musulunci babu wani malami da yayi jayayya akan haka azurfa sai ta kai ukiya daya ukiya ɗaya kuma menene kimar ta shine a samu wato sunan nan azurfa guda 40 wal murabu bi dirhami al khalis min al fidda idan aka ce dirhami ana nufin wato azurfa tsantsa sune na azurfa sallashi ake kiransa al dirham kuma mun karanta a baya cikin wannan wato matsala ta zakka hadithin Anas bin Malik inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fir rizqati rubu'ul ushuri azurfa kai zakka a cikin ta amma sai idan ta kai rubu'ul ushuri shine dai cikin 40 wato rubu'ul ushuri shine ake kira dirhami guda 40 wanda shine ukiya guda 1 akwai malami da ake kiransa Abul Haitham Ar-Razi kamar yanzu zo cikin Lisanul Arab mujallad na 15 shafi na 195 yana cewa alwariqu kalma ta alwariqu kamar yadda ta zo cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa fi ma duna khamsi awaqin min alwariqi kalmar alwariqi da kuma yanda ta zo cikin hadisin Anas bin Malik wanda muka karanta a baya ar-riqa manzo Allah yace firriqati rubu'ul ushuri kaga kenan an samu kalmomi guda biyu wadanda suke ishara ainihin da sunan azurfa alwariqu da ar-riqa ad-darahim khassa sunan nan azurfa kadai ake kiran su da wadannan kalmomi guda biyu a larabci kuma dukan su sun zo cikin wannan baji da muke karantawa hadisin Anas bin Malik ya zo da kalma ta ar-riqa da kuma hadisin Jabir bin Abdullah ya zo da kalmar al-wariqu ma'anarsu al-fidda wato sunan azurfa kadai ake kira al-wariq ko kuma a kira shi ar-riqa idan ka lura da wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam bai tashi fara bayani game da zakka sai magana akan dukiya ta kudi dukiya wato ta fashin kudi ba fashin abin da ya shafi noma ba da kuma dabbobi don haka ya sa cikin fathul bari ibn hajar ya kawo bayanin wani malami da ke cewa lamma kanat al-fiddatu fi al-mal alladhi yaksuru dawaranuhu fi aydina wani kudi ne ya fi yawan mu'amala wato cikin hannuwan mutane wani kudi ne mutane suka fi yawaita mu'amala da shi shine azurfa musamman a wancan zamani wa yaruju bi kulli makani ya zama to duk inda ka tafi wannan dukiya ita ce ake samun ta domin da ita ce ake mu'amala ita ce kudi a zamanin farko kana aula bi an yuqaddama ala dhikri al-fadl tafasil al-amwal al-zakawiyya wannan dalilin yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara gabatar da bayani a wannan hadisin da Jabir bin Abdullah ya fara gabatar da bayani akan zakkan azurfa saboda azurfa din wato ita ce dukiyar da take hannuwan mutane suna mu'amala da ita a garuruwa birane da ƙauyuka to wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara gabatarwa mu ci gaba da hadisi sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walaysa fi ma duna khamsi zawjin min al-ibl sadaqa kuma babu zakka a cikin adadin raƙuma da ya gaza guda biyar babu zakka a cikin adadin raƙuma wanda ya gaza raƙumi biyar haka dai cikin fathul bari ibn hajar har yanzu yana magana game da kalma ta az-zawju kalmar az-zawju kamar yadda muka gabatar da bayani raƙumi yana da sunaye da yawa da larabci wannan kalma ta az-zawju tana daga cikin kalmomi da larabawa suke kira raƙumi da ita amma ibn hajar ya ce cikin fathul bari mujallad na 324 wal aktharu ala anna az-zawja min as-salasati ila al-ashr haka mafi yawan masana harshen larabci ibn hajar ya ce suna tabbatar da cewa ana amfani da kalmar az-zawju idan za a kira raƙumi daga 3 zuwa 10 ba raƙumi ɗaya ko biyu kawai ba sai idan raƙumi sun kai 3 zuwa hudu biyar har zuwa goma sannan sai ayi amfani da kalma ta azzawj don haka yasa ita wannan kalmar la wahida lahu la wahida laha min lafziha wa tubaka da al mufrad ita wannan kalma tana matsayin jam'i ne ba a kira rakumi ɗaya da sunan azzawj sai dai daga rakumi uku zuwa goma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan rakumai sun gaza guda biyar babu zakka a tare da su wanda bayani ya gabata game da zakkar raguma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana ta karshe cikin wannan hadisi walaysa fi ma duna khamsati awsuqin min at-tamri sadaqah babu zakka ga abin da ya gaza awsuqi biyar na dabino idan dabino ya gaza awsuqi biyar to babu zakka a tare da shi wannan hadisi ya dauki bayani game da nau'ukan zakka kamar kashi uku na farko zakkan azurfa sannan zakkan raguma karshe ya kawo bayani game da zakka na wato amfanin da ake samu cikin itatuwa idan dabino bai kai awsuqi biyar ba to babu zakka a tare da shi ibnu hajjar ya ce rawahu muslim al-imamu muslim ya rawaito hadisin nan yana kitabu zakat hadisin 980 ya ci gaba da cewa walahu fi kitabiz zakat wato wajen al-imamu muslim har yanzu idan ya ce walahu lamirin yana komawa ga wanda ya rawaito hadisin baya wato shine al-imamu muslim har yanzu al-imamu muslim ya rawaito wani hadisin wanda shine farko ma kafin wannan a yanda al-imamu muslim ya jera a cikin littafinsa don shine hadisi na 979 hadisi na muka karanta kuma shine hadisin 980 min hadisi Abi Sa'id radiyallahu anhu shi kuma ya zo ne ta hadisin Abu Sa'id al-Khudri wancan hadisin farko da muka karanta riwayar Jabir bin Abdullah riwaya ce ta Jabir bin Abdullah amma wannan hadisin shi kuma riwayar Abu Sa'id al-Khudri ce dukkan su al-Imam Muslim ya kawo su a wuri guda saboda kusan duka sun taho da lafazi daya annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa fi ma duna khamsati awsuqin min tamrin wala habbin sadaqa babu zakka ga abin da ya gaza awsuqi biyar na dabinai ko kuma ya gaza awsuqi biyar na hatsi babu zakka ga ainihin abin da ya gaza awsuqi biyar imma na dabino ko kuma na hatsi kaga an samu ƙarin kalmar hatsi kenan a wannan riwaya ta Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yarda wannan hadisin ya zo da lafazin fi ma duna khamsati awsaqin ya zo da kalmar awsuqin wanda duk ma'anarsa guda ne lafazin da ya zo cikin sahihu muslim yana kitabu zakat babu laysa fi ma duna khamsati awsuqin sadaqa an abi sa'id al-khudri anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laysa fi habbin wala tamrin sadaqatun annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu zakka ga hatsi babu zakka ga dabino hatta ya buluga khamsata awsuqin har sai wannan hatsi har sai wannan dabino ya kai awsuqi biyar wala bima duna khamsi zawjin sadaqa babu zakka ga raƙumi da suka gaza adadin guda biyar wala bima duna khamsi awaqin sadaqa babu zakka ga abin da wato ga azurfan da ya gaza ukiya biyar wannan riwaya ta Abu Sa'id al-Khudri tana ainihin sahihu muslim sai sa ibn hajar ya ce wa aslu hadisi abi sa'id asalin hadisin Abu Sa'id al-Khudri ba wai al-Imam Muslim ne kada ya rawaito shi ba muttafaqun alai hadisin yana sahihu al-Bukhari yana sahihu Muslim amma lafazin da ya zo cikin sahihu al-Bukhari hadisin Abu Sa'id al-Khudri yana kitabu zakat sahihu al-Bukhari yana kitabu zakat babu laysa fi ma duna khamsi zawdin sadaqa hadisin 1447 yace an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala abu sa'id al-khudri yace manzon Allah ya ce laisa bi ma duna khamsati aw suqin min at-tamri sadaqatu babu zakka ga dabino idan ya gaza aw suqi biyar wa laisa fi ma duna khamsi awaqin min al-wariqi sadaqatu babu zakka ga azrufan da ya gaza ukiya biyar wa laisa fi ma duna khamsi zawjin min al-ibni sadaqatu babu zakka ga rakuni da adadin sa ya gaza guda biyar wannan lafazin al-Imam al-Bukhari kenan hadisin Abu Sa'id al-Khudri don haka sai Ibn Hajar ya ce aslu hadisi Abi Sa'id muttafaqun alayh saboda shi kansa Ibn Hajar ya san hadisin nan ba al-Imam Muslim ne kadai rawaito shi ba hadda ma al-Imam al-Bukhari duk da cewa bai kawo lafazin al-Imam al-Bukhari ba amma hadisin yana sahih al-Bukhari كتاب الزكاة ينا صحيح مسلم كتاب الزكاة رواية الإمام مسلم وترواية كما حريه حديث أبو سعيد الخدري أبو سعيد الخدري كافين يفتح حديث أن سيدة يتي ياي وكا إشارة جوادا لكي سورا رنسا ألوك سيدة يتي فدان حديث يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon Allah yana cewa wa ashara annabiyyu bi kaffihi bi khamsi asabihi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan maganganu sai yayi ishara da tafin hannunsa yana nuna kowace yatsa saboda abubuwa guda biyar ne idan aka dauko batun ragumi sai ragumai sun kai biyar kafin mutum ya fita zakka idan an zo batun azurfa sai azurfa ta kai ukiya biyar kafin a fita zakka idan an zo batun hatsi da kuma ƴaƴan itatuwa sai sun kai ausuki biyar kafin a fitar da zakka kaga kenan biyar biyar shine yake zama nisabin waɗannan gaba ɗayan su raƙumi biyar shine nisabin tasashin azurfafa sai ya kai ukiya biyar tasashin hatsi da ƴaƴan itatuwa sai sun kai ausuki biyar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗan hadisin nan Abu Sa'id al-Khudri yace sai yana ishara da yatsa kafin hannunsa guda biyar yana nuna kowani saboda jama'a su gane ba kowa yake da raƙumi zakka take kansa ba sai wanda raƙumansa sun kai guda biyar ba kowa yake da azurfa zakka take kansa ba sai wanda azurfarsa ta kai ukiya guda biyar ba kowa yake da hatsi ba kowa ya noma hatsi ko yake da ƴaƴan dabinai zakka take kansa ba wato sai wanda hatsinsa ya kai autuki biyar Ibn Hajar da sharhin waɗannan hadisai wato hadisin Abu Sa'id al-Khudri kamar yadda muka ce cikin Fathul Bari a mujallar na uku shafi na 323 yace waqtu dilla bihi ala anna zuru'a waɗannan hadisai suna mana ishara don haka yasa Ibn Hajar ya kawo su anan saboda yanzu yana so ya yi magana ne akan zakkar hatsi da kuma ƴaƴan itatuwa sai kawo hadisin Jabir bin Abdullah ya kawo hadisin Abu Sa'id al-Khudri kuma waɗannan hadisai suna da inganci suna sahihul Bukhari sahih Muslim yace don haka ana kafa hujja da wannan hadisi akan cewa az-zuru'a la zakata fiha shuka ba a fitar mata da zakka hatta tabluga khamsata awsuki har sai wannan shuka ta ba da amfani da yake awsuki biyar idan amfanin gona da kai awsuki biyar ba to babu zakka idan ya kai awsuki biyar to akwai zakka to nan inda kuskuren yake kenan mutane kamata ya yi san menene awsuki maimakon haka mutum in ya yi noma sai hukunci da kansa sai ce tun da kowane dami biyar a cire guda wannan wato misali ne wanda wasu malamai kan yi ma mutane saboda gane hanya mafi sauki na fitar da zakkan amfanin gona amma ba daidai ba ne domin abin da ya kamata shine mu san menene awsuki ka fara sanin menene awsuki idan ka san awsuki za ka gane shin abin da ka noma ya kai zakka ko bai kai ba amma idan baka san ausufi ba duk abin da kake kana yin sane da ka kamata yayi ko abin da zaka yi shi kai shakan yaki لسان العرب ابن منظور المجلد نقوم شابير 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 قريبين نقوم شاوكو أنفسر كلمة الوصف دلارتي أكن شاء الوصف فو أجسام واوزن كفرة الوصف شيني أوسكي مكيلة معلومة زامن دا أنا أنفاني دا ونن كلمة أمتين واني أو واني معونيني سنني واني إرم معونيني أكي كيران سأوسكي wakilin sai aka ce hamdu ba'irin kayan rakumi guda shine ausufi guda amma anan ba za mu iya gane yawan ausufi ba dan ba kowa yake da rakumi ba aiko kayan rakumi guda shine ausufi guda sai za a yi ka gane kayan rakumi guda sai aka ce 60 sa'an idan ka auna hadi ya kai sa'i 60 to an samu ausufi guda wani irin sa'i sai aka ce bi sa'in nabiyyi sa'in annabi sallallahu alaihi wasallam kaga tunda an samu bayani akan sa'i na annabi sallallahu alaihi wasallam ashe zaka iya gane yawan ausufi ausufi yana da sa'i 60 wani irin sa'i sa'i irin na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan yazo cikin fathul bari mujallal ukshafi 323 ibn hajar yace wa huwa 60 sa'an bil ittifaq duk malaman sunna sun yi ittifaki babu wani sabani a kai babu wata jayayya da aka samu game da cewa autuki guda yana daidai da sa'i 60 idan ka auna sa'i ya kai sau 60 ka samu autuki da kuma wannan fassaran ba wani yayi ba banda shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya wajabta mana zakka ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wannan wajibi manzon Allah ba zai tafi ba sai ya gaya mana duk abin da ya kamata mu sani game da ita zakat saboda haka in ka duba sunan Darul Qutni yana kitabul zakat babu laysa fil qudra wa sadaqatun hadithan Abu Sa'id al-Khudri wanda muka karanta din nan kamar yadda Ibn Hajar yake wannan hadithin ya zo cikin sahihul Bukhari yana sahihul Muslim ba su kadai suka rawaito hadithin ba malaman hadisai da yawa sun rawaito hadisan Abu Sa'id al-Khudri amma lafazin da yazo cikin riwaya ta al-Imam Dar-Qutni al-Imam Dar-Qutni da ya rawaito hadisan Abu Sa'id al-Khudri yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah ya ce laysa fi ma duna khamsati awsatin sadaqa babu zakka ga hatsi da ya gaza autuki biyar to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal wasqu 60 sa'an kuma autuki guda sa'i 60 ne kaga manzon Allah da kansa sai fassara saboda wanda ba zai gane ba kuma ya zo cikin riwaya ta al-Imam Muslim ba kuma yana cikin riwaya ta al-Imam Abu Dawud wanda kaga hadisin ya zo ta bayanin Abu Sa'id al-Khudri kuma ya gusa bayanin Aisha Allah ya kara mata yarda saboda haka an samu sahabbai da suka rawaito wannan lafazi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bare ma babu wani sabani da aka samu don haka sai hatsi da kanoma ya kai ausuki biyar kafin zakka ta hau kanka menene ausuki daya yana daidai da sa'i 60 annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fada to sa'i ba ya za a yi mugani in ka duba litani al-mughni na ibnu qudama mujallal nabi shafi 264 wasa'u arba'atu amdadin shi kuma sa'i daya ai mudu hudu ne sa'i guda yana daukan mudu hudu menene mudu shi kansa mudu din malamai sun yi magana kamar misali yanda yazo cikin aunul ma'mud da kuma al-qamusul muhim na al-Imam al-Fayruz Abadi yana mujallal na farko shafi 164 littafin Aun al-Ma'bud ya ake a gane mudu daya mudu guda mil'u kaffil insani al-mu'tadil a samu mutum matsakaici shi ba dogo ba ba gajere ba kuma ba kato ba sannan ba ramanne ba matsakaicin mutum idza mala'ahuma wa madda yadahu bihima ya hada kafukan hannuwansa ya ɗebi hatsi ya cika har hannuwansa suna miƙe wa minhu sumiya muddan, saboda haka yasa ake kiransa mudu, saboda ya miƙe hannuwan ya hada su. Idan matsakaicin mutum ya hada tafukan hannuwansa guda biyu ya ɗaya bi hati, wanda shine ake cewa mudu ɗaya. Kaga nan ma dai ko da baka da mudu ai garinku ba za a rasa mutum da ke da wannan sifa ba ko? Ya zo cikin mawahibul jalil mujallal nabi shafi 366 mi'yaruhu allazi la yahtalif. Malamin ya ce yanda ake gane ma'aunin mudu wanda bai taɓa saɓawa tsawon tarihi ko da ba ka da ainihin mudun nabi ɗin, yanda za ka yi ka gane sa'i tunda an gaya maka ga mudu yadda ake ganewa, a samu mutum ba mai babban hannu ba, ba mai ƙaramin hannu ba, matsakaicin hannu, ya haɗa tafukan hannuwansa guda biyu ya ɗebi hatsi cikinsu, shi ne mudu guda. To idan aka samu arba'u hafanatin, ya samu kamfata hudu, yana ɗiban hatsi sau ɗaya biyu uku hudu. Ar-rajulu alladhi laysa bi'azimil kaffayn, in dai mutumin ba shi da manyan tafuka, wala sadirihima, kuma ba ƙanana ba, sai ce iz laysa kullu makanin yujadu fihi sa'u nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisa mai littafin mawahibul jalil ya ce ai ba ko ina ne ake iya samun sa'in annabi ba, saboda haka yasa malamai suka yi magana ko da garinku babu sa'in annabi sallallahu alaihi wasallam, ga hanyar da za a yi a gane. Al-Imam an-Nawawi littafin al-Majmu mujalladi na biyar shafi na 438 da ce a nan ka riga ka gama gane yadda za nomanka, idan nomanka ta kai zakatu an gane za ka gane, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu zakka ga hatsi da ya gaza awsu ibiya. To wal awsu wal wisqu 60 sa'a, sannan awsuki guda ɗaya yana ɗaukan sa'i 60. To tun da an samu awsuki ɗaya yana ɗaukan sa'i 60, shin nisabin manomi sa'i nawa ne? Yasa yake ai salatu ne ake sa'in, kaga sa'i 300 ne. Idan kai noma da ya kai sa'i 300 shikenan zakka ta hau kanka. To tana yiwuwa ma wannan ya zama yana da wahala, sai mu dawo ga ainihin sashi na ma'auni da muka saba da shi, shine sikeli. Malamai suna cewa mudu ɗaya, mudun nabi ɗaya yana daidai da gram 510, duk da cewa akwai saɓani game da tantance ainihin nauyin mudu ɗaya ɗin bisa ga saɓani da aka samu na fahimtar magabata. Amma abinda Ibn al-Usaymin ya faɗa yana cikin Asharhul Mumti', littafin Asharhul Mumti', kitabu zakat mujallal nabi shafi na 549, wanda shine fahimtar da malamai da yawa suke riko da ita. Wato mudun nabi ɗaya, mudu ɗaya yana daidai da gram 510. Alahaza, idan ka samu gram 510 a matsayin shi ne ma'aunin mudu ɗaya, tun da an ce mudu huɗu yake yin sa'i guda, kaga sa'i ɗaya kenan za a samu gram 240, wanda shi ne kilogram 2.40 ko? To idan aka ce sa'i 300 shi ne nisabi, domin sa'i 300 shi ne awsuki 5, tunda kowane awsuki yana ɗaukan sa'i 60, za ka ga awsuki wato 5 ɗin nan kamar yadda muka ce yana ɗaukan sa'i 300, idan ka haɗa lissafi kowane sa'i yana da gram 240, za ka sami kilogram 612. Kilogram 612 idan noman da kai ya kai nauyin kilogram 612, ko shi ne misali. Kuma wannan yana cikin al-fiqhul islami wa adillatuhu na marigayi wahaba al-zuhaili mujallal na farko shafi 141. Don haka a nan mun gane noman da za a yi a samu a gane cewa noma ta kai misali ko kuwa a'a, idan abin da ka noma ya kai kilogram 612, ta inda za ka ɗauki misali ma kamar buhun suga kilogram nawa ne? Kilogram 60 ko 50? To misali idan aka ce kana son ka gane noman da kai ya kai zaka ko bai kai ba, tunda mun ce ana bukatar abinda ka noma ya kai kilogram 612, tunda zaka samu buhun suga kai ta saka hatsin kana cikawa, tunda an ce kilogram 50 ne ko, to zaka samu buhu nawa kenan kafin a ce ka kai nisabin zakka, za a samu 12 ko, za a samu 12 da yan kai kaɗan. To ba za ka yi lissafi da katanko ɗinmu ba, domin katankonmu ba shi da kima ba ɗaya ba ne, wani buhun za ka samu ya fi wani, don haka ka san ainihin yawan kilogram da kake bukata shi ne mafi muhimmanci, domin idan ka iya gane wannan to ko da aron suke ne za ka yi, saboda ai fitar da zakka ibada ce, fitar da zakka ibada ce, duk wata wahala da ka yi saboda kaga cewa ka fitar da haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala, lada kake samu, ba wahala ba ce, ana ɗaukanta a matsayin daɗe riba ne gare ka, saboda haka in ka yi noma maimakon ya zama kana harsashe kurum, kamata ya yi a ce ka nemi masu kelin saboda ka auna abin da ka noma, shin ya kai kilogram 612 ko bai kai ba, idan ya kai kilogram 612 ko an gama, an riga an gama daga lokacin zakka ta wajaba a kanka, shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ne. Amma idan abin da ka noma bai kai haka ba fa, to wannan abincin gida ne kawai, ba dai ana ta kai sadaka ba, amma babu zakka. Abin da ka noma sai ya kai sa'i 300 sannan yake zama nisabi, sannan ausuki guda yana daukan sa'i 60 ko, kaga kenan idan aka ci ausuki 5 za a samu sa'i 300, sa'i 300 idan ba za ka iya gane shi ba sai suka komo ga kilogram wanda shi ne mafi sauki amfani da sikeli, ana samu sa ko'ina, kana ma iya saya saboda ka ajiye don kokarin wato kare kanka daga abinda zai iya zama laifi ga addinin Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya samu gani. Mu ji hadisi na gaba. Wa an Salim bin Abdullah, an karbo hadisin daga Salim bin Abdullah an abihi, ya karbo daga babansa Salim bin Abdullah bin Umar, babansa shine Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar bin al-Khattab, Abdullah bin Umar sahabi ne, yaron sa ana kiransa Salim bin Abdullah, yana daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisi mafi yawa na Abdullah bin Umar, yana cikin malaman da al-Imam Malik yake girmama su kwarai saboda ingancin hadisansa. Salim bin Abdullah ya ruwaito hadisin nan daga baban shi Abdullah bin Umar radiyallahu anhu, ma Allah ya kara musu yarda da shi Abdullah bin Umar da kuma Umar bin al-Khattab mahaifinsa. عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر يكرر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الله يجي فيما سقط السماء cikin duk amfanin da ruwan sama ya shayar da shi, fima sakat as-sama cikin amfanin da ruwan sama ya shayar da shi, wato amfanin gona, wato tsiro shuka wanda ruwan sama ya shayar da shi, wal uyun da mabubbuga abinda mabubbuga ya shayar da shi ko da ba ruwan sama ba. Anan malabi suna cewa al maqaru wal fayl wal anhar, manzo Allah yana cewa gonar da ta zama ruwan sama ya shayar da ita, da gonar da ta zama rafi ya shayar da ita ruwan rafi, da gonar da ta zama tana fadama maɓuɓɓugan ruwa ya shayar da ita, aukana a fariyan ko kuwa ya kasance mai zuƙan ruwa, yana bishiya ce wacce take zuƙo ruwa da saiwanta, shi ne a fariyan, wato mai tsinkayen ruwa ko nini sansa, domin bishiyoyi akwai bishiyar da ake samu tana da jijiya mai wato wanda ke tafiya ya yi zurfi a cikin ƙasa, ba ka buƙatar kai ban ruwanta. Akwai itatuwa da dama waɗanda ba a musu ban ruwa saboda Allah ya taimaka, suna da jijiyoyi masu nisa wanda sun tafi cikin ƙasa sosai, suna zuƙo ruwa da kansu. In ka duba garibul hadith na Ibn al-Asir an-Nihaya a mujallal na uku shafi na 182, yana fassara wannan kalma, yace alladhi yashrabu bi uruqihi min ma'il matar, ana nufin bishiyar da ta zama ba ta bukatar kai mata ban ruwa saboda saiwoyinta sun tafi nesa cikin ƙasa suna wato tana zuƙo ruwa da waɗannan jijiyoyin nata to shine ake cewa afariyan wato shukar da ta zama tana zuƙo ruwa da kanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amfanin gona da ya zama yana da waɗannan sifofi al-ushru za a ba da ɗaya cikin goma ne kaga an gama magana manzon Allah da kansa ya mana bayani filla filla yanda ake fitar da zakka sallallahu alaihi wasallam idan ruwan sama ya shayar da amfani ya shayar da wata shuka ko aka samu shukar tana gefen rafi wanda ba wahala kai ba saboda fadama ce ya zama shukar da kanta tana samun ruwa ko kuwa abinda kan mallaka din itatuwa ne waɗanda baka musu ban ruwa itatuwan da kansu suke zuƙo ruwa kaga waɗannan abubuwan da manzon Allah ya kirga babu wahalaka ruwan sama ba wahalaka bace rafi ba wahalaka bane fadama ruwan fadama ba wahalaka bane haka nan bishiyar da ta zama baka mata ban ruwa tana zuƙo ruwa da kanta kaga baka wahala ba wajen kulawa da ita to amfanin gonar da aka samu karkashin waɗannan abubuwa manzon Allah yake za a kasa goma ne a ba da kashi ɗaya wato wannan ya tabbatar mana abinda ake bayarwa ta sashin zakka kaga hadisi na baya sun yi magana akan nisabi shine ba za ka bada zakka ba ta wajaba a kanka sai amfanin gonarka ta kai ausuki biyar idan ta kai ausuki biyar to zakka ta wajaba a kanka to daga ausuki biyar ba a ce kuma ga iyaka ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya mana cewa kuma mai ka mallaka a gonar za a kasa goma ne a ba da kashi ɗaya misali idan mutum ya yi noma ya samu buhu dubu ɗaya to zakka nawa ne buhu ɗari ko yawwa abinda manzon Allah yake nufi shine al-ushur a kasa goma a ba da ɗaya tunda ba ka wahala ba wannan shi ake kira noman damuna domin noman damuna duk wanda ya yi noma cikin damuna zakkansa kashi ɗaya cikin goma ne don bayan da za a iya ce ai ya yi ban ruwa tunda Allah tabaraka wa ta'ala da kansa yake saukar da ruwan sama in ba kadara ta kawo an shiga fari ba to sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana nau'i biyu kuma wato na wannan zakka ta amfanin gona ya ce wa fi ma suqiya bin nabdi amma gonar da aka yi mata ban ruwa da amali na raƙumi shine annabdi annawabi shine al-ibnu allati yusqa alaiha akwai manyan raƙumai waɗanda musamman an yi tanadin su ne saboda jan ruwa ga ƙasashen Larabawa da hamada rairayi zaka samu rijiya mai tsananin zurfi baka iya hangen ruwanta tana da nisan gaske to akan samu raƙumi mai ƙarfi a ɗora mar igiya shi zai rika jawo ruwan to sukan yi amfani da amali saboda ban ruwa irin waɗannan raƙuma su ake kiransu annawabe shine abin da manzon Allah ya ce wa fi ma suqiya bin nabdi amma gonar da ya zama an mata ban ruwa da raƙuma nisful ushuri za a ba da rabin ɗaya cikin goma ne maimakon za a ba da kashi ɗaya cikin goma tunda ka wahala wajen samun amfanin sai aka maka sauki wato za ka ba da rabi na ɗaya cikin goma misali in ka samu buhu dubu tunda ka yi amfani da raƙumi wajen ban ruwan gonan nawa ne za ka ba da zakka ka ga 50 ne bai kai 100 ba amma idan noman damuna ne za ka ba da 100 ne za ka ba da buhuna 100 in ka samu buhu dubu amma tunda ka wahala wajen ban ruwa to za ka ba da 50 ne shi ne rabin ushuri shi ne rabin 1/10 rawahu al-bukhari ya ce al-imam al-bukhari ya rawaito hadithin yana kitabu zakati babu al-ushri fi ma yusqa min ma'i as-sama'i wa bil ma'i al-jari hadithi na 1483 ibn hajar ya ce wa li abi dawud riwayar da ta zo ta abu dawud har yanzu dai hadithin abdullahi bin umar kasan kowane malamin hadithi yakan ruwaito hadithi da irin lafazin da ya samu wannan lafazi da aka zo da shi nan lafazin da al-imam al-bukhari ya kawo kenan don haka sai ya fara gabatar da shi saboda matsayin al-Imam Bukhari cikin malaman hadisi yana gaba don haka yasa idan aka ce ga riwayar al-Imam Bukhari za a fara kawo ta kafin ta wani malami sai ya kawo riwayar al-Imam Abu Dawud har yanzu hadisin Abdullah ibn Umar yana kitabu zakati babu sadaqati zar'i annabi sallallahu alaihi wasallam yace au kana ba'lan ko ya kasance wato bishiya shine al-ba'lu bishiya kowace bishiya ana kiranta al-ba'lu da larabci amma bishiyar da ya zama tana da manyan saiwoyi wadanda suke tafiya cikin kasa ita ce da larabci ake kiranta al-ba'lu kamar yanda yake cikin lisanul arab mujallad nabi shafi na 116 kullu shajarin aw zar'in la yusqa duk wata bishiyar da ya zama saboda girmanta saboda tafiyan saiwanta a cikin kasa ba a mata ban ruwa da larabci ana kiransa al-ba'lu haka in ka duba an-nihaya fi gharib al-hadith wal athar mujallad nafarko shafi 142 huwa ma yanbutu min an-nakhl fi ardin yaqrubu ma'uha farasakhat uruquha fil ma'i wastagnat an ma'i as-sama'i wal anhar wa ghayriha idan aka samu bishiya ya zamanto tana da jijiya wannan jijiyan da ya tafi nesa yayi zurfi cikin kasa yana zuko mata kasa tana da sai wanda take zuko mata kasa a ruwa saboda girmanta to ita wannan bishiya ko dai bishiyar dabino ko wace bishiya inda tana da girma sai wanda ya tafi cikin kasa to wannan bishiya ana kiranta al-ba'lu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi na al-imam Abu Dawud kaga wancan riwayar al-imam Bukhari yace au kana asariyan a riwayar al-imam Abu Dawud au kana ba'lan dun ma'anar su guda ne idan aka ce al-asari ana nufin bishiyar da take da jijiya jijiyar da tayi nisa cikin kasa tana zuko ma wannan bishiya ruwa ba tare da bishiyar ba ta bukatar a mata ban ruwa haka nan al-ba'lu ma'anar sa guda ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-ushru za a bada kashi daya cikin goma ne wa fi ma suqiya bisawani amma amfanin gonan da aka masa ban ruwa da dabbobi idan aka ce annabhu ko annawadif ya takaita ga raƙuma shine amali raƙumi wanda ake daura mar igiya yana jawo ruwa wannan shi ake kira annabhu amma da larabci idan aka ce as-sawani jam'u saniya kalmar saniya ba raƙumi kawai ba ko saniya ce aka daura mata igiya tana jawo ruwa ana kiranta tana cikin as-sawani ko jaki a daura masa igiya ya zama yana jawo ruwa daga rijiya shi ma ana kiransa asaniya wato kowace dabba aka yi amfani da ita don haka karka dauka wato sai dai raƙumi kawai idan aka ce annawabi ya takaita ga raƙuma amma asawani fa duka wata dabba da take jawo ruwa ka duba ne al-awtar na al-imam Shawkani hadisi mujallad na kudu shafi na 167 yace hiya al-ba'iru alladhi yusqa bihi al-ma'u min al-bi'ri wa yuqalu lahu an-nabihu da shi da raƙumi duk ma'anar su guda wato duk wata dabba da ka daura mata igiya kana amfani da wannan dabban tana jawo maka ruwa kana amfani da ruwan kana zuba ma shukarka to ana kiranta as-sadiya annabi sallallahu alaihi wasallam yace awin mabihi kaga kenan bis sawani awin nabhi ko dai dabbobi masu jawo ruwa awin nabhi ko kuwa an yi amfani da ainihin raƙumi nisful ushuri za a ba da rabin kashi ɗaya cikin goma ne a asalin yanda hadisin ya zo riwayar al-imam Abu Dawud annabi sallallahu alaihi wasallam yace fi ma saqati sama'u amfanin gona da ruwan sama ya shayar da shi wal anharu amfanin gona da rafuka suka shayar da shi wato koramu wal uyun da mabugan ruwa au kana ba'lan ko ya kasance bishiyar tana tsotso ruwa da kanta al ushur za a bada kashi daya cikin goma wa ma suqiya fi bisawani aw an nabhi nisful ushuri amma amfanin gona da aka yi masa ban ruwa da dabbobi masu jawo ruwa ko kuma raƙumi to za a bada rabin kashi ɗaya cikin goma hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 2596 da kuma sahihu sunan nasa'i hadisi na 2489 hadisin yana sunan ibn majah kitabu zakati باب صدقة الزروع والثمار لكم سنن النساء كتاب الزكاة باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر حديث ينا سنن الترمذي كتاب الزكاة باب ما جاء في الصدقة ما يسقى بالأنهار وغيرها أقول رواية أبو هريرة أقول رواية عبد الله بن عمر يفعل قبار تدى رواية الإمام البخاري حديث الإمام البخاري حديث الإمام البخاري رواية عبد الله بن عمر سنة ينكاو حديث الإمام أبو داود فأقولكم حديث أبو هريرة أقول حديث أبو هريرة جنا سنن ابن ماجه النبي صلى الله عليه وسلم يجي فيما سكت السماء والعيون العشر duk gonar da ta zama ruwan sama ne ya shayar da ita da gonar da ta zama rafi ne ya shayar da ita da gonar da ta zama mabubbugan ruwa ya shayar da ita al'ushu za a ba da kashi ɗaya cikin goma ne na amfani da aka samu wa fi ma suqiya bin nabhi nisful ushur a gonar da ta zama wato an shayar da ita ta amfani da raƙuma aka yi mata ban ruwa da ita wannan gona za a ba da rabin kashi ɗaya cikin goma annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yayi bayani dalla dalla yanda zaka gane wato zakka yanda zaka gane tsarin zakka ana la'akari da yanda aka yi ban ruwan ita wannan gona akwai hadisin Mu'az ibn Jabal yace ba'athani rasulullah ila al-yaman annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike ni ya tura ni zuwa Yaman a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Mu'az zuwa kasar Yaman Mu'az yake bada labari fa amarani an akhudha mimma saqati as-sama'u al-ushra sai manzo Allah ya min umurni gonar da ta zama ruwan sama ne ya shayar da ita to zan an zan karbi kashi ɗaya cikin goma na amfanin da aka samu a gonar gaba ɗayanta wa ma yujibu nisfa al-ushr shine yake wa fi ma suqiya bid-dawali amma gonar da ta zama ba ruwan sama ne ya shayar da ita ba wato an yi amfani da alatu na ban ruwa kafin nan aka samu ruwa din wanda ya nuna cewa an wahala kenan kafin aka samu ban ruwan ita wannan gona akwai bambanci tsakaninta da gonar da ta zama ruwan sama ne shayar da ita hadisin Mu'az ibn Jabal yana nuna mana cewa in dai an yi wahala ta wajen amfani da guga saboda jan ruwa a yi ban ruwan ita wannan gona to ba za a ba da kashi ɗaya cikin goma ba yace nisfal ushur za a ba da rabin kashi ɗaya cikin goma hadisin yana sunan nasa'i kitabu zakati babu ma yujibu al-ushra wa ma yujibu nisfal ushri da sunan ibn majah kitabu zakati babu sadaqati az-zuru'i was-sima yana sahih sunan nasa'i hadisi na 2489 anan bayanin da na gabatar mun samu sahabbai kaga da farko shi ibnu hajar cikin bulughul marami ya kawo hadisin abdullah ibn umar riwayar al-imam al-bukhari ya kawo riwayar al-imam abu daud sannan mun samu hadisin abu huraira wanda yana sunan ibnu majah sannan mun samu hadisin mu'az ibn jabal al-imam at-tirmidhi yace akwai hadisin ma anas bin malik akwai hadisin jabir bin abdullah kaga sahabbai da suka ruwaito wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa sai al-imam at-tirmidhi yace wa qad sahha hadisu ibn umara عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كما حديث عبد الله بن عمر يرويته game da tsarin da ake dubawa kafin a karba amfanin zakka game da amfanin gona ana la'akari da irin yanda aka yi ban ruwan ta take hadisin ya inganta kuma malamai suna aiki ne da wannan gaba daya wato yanda kaji bayanin nan haka tsarin yake gaba daya wajen malaman sunna babu wani malami da ya saba akan haka duk gonar da ta zama an wahala kafin a samu amfaninta da ita wannan gona ba a ba da kashi ɗaya cikin goma sai a ba da rabin kashi ɗaya cikin goma bin baz cikin majmu'u fatawa wa maqalati yana mujallal 14 shafin 74 yace ma yusqa bil amtar wal anhari wal uyun al jariya min al hububi wat thimar duk wata gona da ta zama ruwan sama ya shayar da ita rafuka ko aka samu makukuban ruwa da ke malala shi da kansa ba wahala kai ba ya zama ita wannan gona amfaninta ya fito ba tare da kai ka wahala ba shin gonar shuka wato shuka dai aka yi hatsi aka noma ko kuwa itatuwa ne ya bada misali kar tamri wa zabib domin idan aka ce itatuwa kaga akwai itaciyar dabino akwai bishiyar dabino sannan akwai zabibi walhinta wa sha'ir fihi al'usur ko kuma gonar hatsi aka shuka to abinda zai za a bada kashi ɗaya cikin goma ne tunda baka wahala ba wama yustabil maka'in wa ghayriha amma idan kai amfani da wani abu kafin ka jawo ruwa aka yi wahala sannan aka samu amfanin wannan gonar misali an yi amfani da generator ko kuma an yi amfani da guga ta wajen ban ruwan ita wannan gona to abinda ake la'akari da shi an dai wahala tunda an wahala ba za a bada kashi ɗaya cikin goma ba sai a bada wato rabin kashi ɗaya cikin goma me ya hikimar da ta sa haka Ibn al-Uthaymeen cikin Asharhul Mumti a mujallal nabi shafi na 1553 ya ce wal hikmatu min zalika kasratu al-infaqi alladhi yusqa bi ma'una akwai hikimar da ta sa Allah subhanahu wata'ala ya bambanta tsakanin zakar gonar da ta zama ruwan sama ne ya shayar da ita da kuma gonar da aka wahala kafin aka yi ban ruwanta wato hikimar ita ce Allah ya sassauta ma bawa kaga an samu sauki saboda ka wahala a nan sai aka ce zakarka an rage ta zuwa rabin abin da zaka bada inda a ce baka wahala ba wato qillatul infaqi alladhi yusqa bila ma'una fara ash-shari'u hadhihi al-ma'una wan nafaqa wa khaffafa ala ma yusqa bi ma'una Allah tabaaraka wa ta'ala sai ya sassauta saboda la'akari da irin wahalar da wancan manomi ya sha da kuma rashin wahalar da wannan manomi ya samu wanda ya wahala ta wajen nomansa sai aka ce ya bada rabin abinda wancan bai wahala ba wajen nomansa al-imam al-qurtubi yace wal hikmatu fi fard al-ushri annahu yuktab bi asharati amthalihi yana daga cikin malamai da ke kokarin gano da yake hikimar da tasa aka ce amfanin gona a kasa goma a bada daya amfanin gona a kasa goma a bada daya idan ruwan sama ne ya shayar da gonar wato abinda Allah yake nufi shine zai rubuta maka ninki goma na ladan abinda ka samu kamar yadda zo cikin sharhin hadisin hashiyar da imam sindi na sunan nasa'i a mujallar na biyar shafi na 44 Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله حديثنا قبل وعن أبي موسى الأشعري فانكروا حديثنا لقى أبو موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل الله يقال مسيرك فاتو صحابي بيو ترويتوا حديثنا لقى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يأتور سكت اليمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ومعاذ بن جبل دا أبو موسى العشعري لا تأخذ بالصدقة كدف يرداء ككرباد سونا زكاة إلا من هذه الأصناف الأربعة تكوي دق جنس أبن جنا وداهده الشعير حطن شعير والخنطة ده حطن الخنطة والزبيب ده آيان إنبي شين أكي كراء الزبيب أصلي إنبي شين واتو آيان إتاكوان ده أكي كراء الكروم ضد الشواء النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا أكراء إنبي لو النصونا يا هنا أكراء بشير إنبي لسونا الكرم kamar yadda da suke kiransa a zamanin jahiliya saboda larabawa sun shahara ta wajen yin giya da ainihin inabi sun shahara abin ya shahara tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam don haka sai ya zama ma suna kiran bishiyar inabi da suna al-karmu wato kamar mai karimci kaga kamar suna yabon bishiyar inabi saboda ai tana ana samun giya mai kyau daga cikin wannan bishiya sai suna kiranta alkarmu wato giya wato bishiya mai karimci don haka sai manzo Allah ya ce la kada ku rika kiran bishiyar inabi alkarmu ai babu wanda ya dace da wannan suna in banda musulmi saboda musulmi shi yake da ainihin siffa ta karimci wajen Allah tabaraka wa ta'ala inna akramakum indallahi atqakum mafi karamci wanda ya fi dacewa a siffanta shi da karimci shine musulmi wato annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yana cewa ku daina kiran bishiyar da ake yi samun giya daga cikinta da sunan alkarmu wato saboda ya nuna cewar giya ba abin yabo bane bare har a siffanta bishiyar da ake samun giya da cewa alkarmu amma har yanzu ana kiran bishiyar inabi da sunan alkarmu har yanzu duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar bishiyar inabi ita ce ake kira alkarmu tana fitar da ƴaƴa shi ne ake kira al-inab wanda inabi ne shi ake kira grape da turanci to waɗannan ƴaƴan itatuwa da ake kira inabi su ne kuma ake wato ake shanya su wato ya zama an busar da su yadda za a samu ainihin zabibi daga jiki don haka zabibi ana samun sa daga ƴaƴan itatuwan inabi kaga kenan daga jikin bishiya ake tara annabi sallallahu alaihi wasallam yace to idan aka tara zabib shine ƴaƴan itatuwan inabi a karbi zakka daga jikin su wa tamri na hudun su shine zabib rawahu tabrani al-imam tabrani yarwayo hadithin nan wal hakim da kuma al-imam al-hakim wato hadithin yana al-mustadrak kitab al-zakat babu akhdhi sadaqa min al-hintat wa sha'ir hadisi na 1469 wannan hadisin yana sunanul Dariqutni yana kitabu zakati babu laysa fil khabara wa fi sadaqa hadisi na 1898 kuma al-imam Bayhaqi ya rawaito yana sunanul Kubra kitabu zakati babu sadaqa fima yazra'uhu al-adamiyun da al-musannaf na al-hafiz Abdul Razzaq kitabu zakat hadisi na 1786 wannan hadisin ya inganta yana sahihul jami'i sahih hadisi na 1384 silsilatu sahiha hadisi na 879 irwaqul galil hadisi na 801 amma wasu riwayoyin an samu karin az-zurra az-zurra ita ce masara an samu karin masara cikin abubuwa guda hudu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga su ga Abu Musa al-Ash'ari da kuma Mu'adhu radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Mu'adhu dan Jabal da Abu Musa al-Ash'ari kada ku yarda ku karbi zakka sai daga waɗannan abubuwa guda hudu sha'ir al-hinta zabib sannan dabino aka samu na biyar wato ita ce masara amma riwayar ba ta inganta ba ita ce az-zurra domin asali az-zurra da larabci shi ne masara akwai masara a cikin lissafin da aka samu amma riwayar ba ta inganta ba in ka dubi tamamul minna na Muhammad Nasiruddin al-Albani shafin 369 to waɗannan abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga su ga Mu'adh dan Jabal da kuma Abu Musa al-Ash'ari abinci ne waɗanda ake samun su a yankin Yaman saboda za su tafi Yaman annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu haka a littafin anwarul buruq na al-imam al-qarafi a mujallal na 3 shafin 263 yace inna qauman zahabu ila anna al-qamha wa ash-sha'ir jinsun wahid waɗannan abubuwan da annabi ya kirga kada ku karbi zakka sai daga hatsin sha'ir da hatsin al-hinta al-imam malik yace duk abu guda ne nau'uka ne na alkama alkama tana da jinsi daban-daban kamar yadda ka sani akwai alkamhu wanda shine alkama din da turanci ana kiransa wi to sannan akwai ash-sha'ir shi ma sha'ir alkama ne amma jinsi ne na daban da alkamhu wanda ake kiran shi bali shi sha'ir da alkama dukkansu abu guda ne amma akwai bambanci wannan baki ne launin zaka ganshi da bambanci hatta ma ta wajen ainihin tsarin shukan ma akwai bambanci sannan al-hinta na uku kenan shi ma alkama ne al-hinta shi ma alkama ne amma tsarin kwayarsa ya bambanta da na sha'ir, domin shi kwayarsa za ka ga kamar tana da kusurwa uku, tana da kamar kusurwa uku, yana da bawo, shi ma ya bambanta da ainihin yadda tsarin ash'ir yake. Ana kiransa alkamul maksura, wato alkama da take da bawo. Alhinta da turanci ana kiransa sel, S-P-E-L-T. Amma duk nau'in alkama ne. Sannan na hudunsu shi ne alburu, alburu ba'un yazo da gwamma. Alkama ce kwayarsa tana da tsawo. Duka nau'ukan alkama ne, da ash-sha'ir, da alkamhu, da alhinta, da alburu, duka nau'uka ne na alkama. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa Mu'adh bin Jabal da Abu Musa al-Ash'ari, kar ku yarda ku karbi zakka daga wani abu sai waɗannan abubuwan guda hudu: alkamar ash-sha'ir, alkamar alhinta, sannan ya'yan itatuwa biyu. Kaga Annabi ya kirga musu hatsi biyu, ya'yan itatuwa biyu, domin zabibi ɗan ice, dabino ma ɗan ice ne, bishiya ke fitarwa, amma sha'ir da alhinta shuka ne. Saboda haka hatsi biyu, ya'yan itatuwa guda biyu. Banda su kar ku karɓi wani ƙari, kamar da muka ce akwai riwaya da ta kawo masara amma ba ta inganta ba. Al-Imam Malik yace dukkansu nau'i ɗaya ne, haka nan ya zo cikin hakiyar Imam Dusuki, mujallar na farko shafin 450, da alkama, da sha'ir, da sulfu. Nau'in alkama na huɗu shi ake kira, na biyar shi ake kira sulfu. Kaga akwai ash-sha'ir, al-qamhu, al-hinta, al-burru, sannan akwai as-sulfu. Ana hada alkama da sha'ir da sulfu da al-hinta a matsayin jinsun wahidun, ba'abuha li ba'din li annaha jinsun wahidun. Wannan ita ce fahimtar al-Imam Malik. Don haka idan mutum yana da gona ya zama ya shuka irin nau'ukan alkama din nan daban-daban, ba zai yi la'akari da cewar sai kowane ya kai ausuki biyar ba. La, idan aka hada su gaba ɗaya su suka ba da ausuki biyar, shikenan an samu nisabi, saboda jinsi ɗaya ne. Wala li duqnin wala li durra, amma gero fa ba ka hada gero li durra da masara a ce jinsi guda ne, domin daban-daban. In ka dubi ma tsarin halitta su ka san ba jinsi ɗaya ba ne. Gero shi ake kira ad-dukhnu, masara kuma ana kiranta az-zurra, wala li urdin, shinkafa shi ma jinsinsa daban ne. Don haka inda mutum zai noma gero, dawa, masara, shinkafa, dukkansu babu jinsi ɗaya, kowannen su sai ya kai ausuki biyar kafin nan za a ba da zakka. Ba ka cewar za ka haɗa waɗannan nau'uka wuri guda. Wannan dalili ya sa cikin hashiyatul Imam Dusuki yake cewa wa hiya fi nafsiha ajnasu, duka waɗannan da ake kirga jinsi ne daban-daban: dawa jinsi ne daban, shinkafa jinsi ne daban, masara jinsi ne daban, gero ma jinsi ne daban, alkama jinsi ne daban. Amma waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga a wannan hadisi, nau'ukan alkama ne guda: ash-sha'ir da al-hinta, dukkansu alkama ne. Wannan in ka dubi al-fiqh wa al-mazahib al-arba'a, mujallal na 178, haka za ka samu, wato nau'ukan alkama ne: da as-sulfu, da ash-sha'ir, da al-qamhu, da al-hinta, da al-burru, dukkansu jinsi ne na alkama. La tafawuta bainaha li'anna mu'awwal alayhi fi ittihadi al-jinsi, abinda ake la'akari da shi wato shine jinsi ya zama iri daya. To anan bari mu dubi hadisin nan, me yasa Ibn Hajar ya kawo shi? Ibn Hajar ya kawo wannan hadisi don ya tabbatar maka abinda ya samu izini daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana fitar masa da zakka. Wani irin nau'in hatsi ake yi masa zakka? Shi yasa Ibn Hajar ya kawo hadisin nan. Hadisin yana tabbatar mana abubuwa kamar guda biyu. Na ɗaya, kamar yadda Ibn Qudama ya faɗa cikin Al-Mughni, yana mujallal na shafin 294, ajma'a ahlul ilmi ala anna sadaqa wajiba. Waɗannan abubuwa da aka kirga cikin hadisin nan, kaga da sha'ir, da al-hinta, da az-zabib, da at-tamr, tunda Annabi ya kirga su, to babu sabani a tsakanin malamai akan cewa wajibi ne a fitar musu da zakka. Wannan an samu ittifaki, an samu ijma'in malamai sunna akan wannan. haka ibn Qudama ya fada ajma'a ahlul ilmi ala anna sadaqa wajiba fil hinta wash-sha'ir wat-tamr wadh-dhabi kuma malaman sunna sun ittifaqi wadannan abubuwa guda hudu da annabi ya kirga ma mu'azu da kuma abu musa al-ash'ari Allah ya kara musu yarda abubuwa guda hudu din nan dole ne mutum ya fitar da zakka wannan ba sabani akai din malaman sunna sun ittifaqi akai haka nan ibn al-munzir shi ma ya fada cikin litafin sa al-ijma' haka nan ibn abdul barri shi ma ya fada cikin at-tamhi a mujallad 2048 yace wa ajma'a al-ulama kulluhum min as-salati wal-khalafi ala anna az-zakata wajibatun fil hinta wash-sha'iri wat-tamri wadh-dhabi malamai gaba daya magabata daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tabi'i zuwa ga tabi'ut tabi'in sun yi ittifaqi akan cewa zakka tana wajaba akan abubuwa guda hudu din nan kaina aka samu sabani ibnu abdul barri yace bayan hudun nan nan ne kuma sabani ya shigo amma hudun nan babu sabani wahtalafu fi ma tuwa zalika min al-hubub sauran amfani da akan samu imma daga shuka ko daga ƴaƴan itatuwa daga wannan sauran aka samu rigima aka samu sabanin fahimta amma hudun nan babu sabani cewa dabino ana masa zakka ba sabani cewa zabib inabi kenan ya'yan inabi ana musu zakka babu sabani alkama ana mata zakka babu sabani amma bayan hudun nan fa a taunan ne kuma rigima ta nan ne aka samu sabanin fahimta in ka dubi tamamul minna na Muhammad Nasiruddin al-Albani shafi 369 yayi magana maganar da Abu Ubay shine al-Qasim bin Sallam babban malami ne wanda ya rubuta kitabul amwat littafi ne muhimmi saboda shi ke bayani game da tsarin hukuncin Allah da ke kan dukiya da kuma malamin da ake kiran sa Humayd bin Zanjawai shi ma malamin sunna ne waɗannan manyan malamai ne suka yi magana game da abinda ya shafi zakka والذين اختاره في ذلك اتباع لسنة رسول الله والتمسك بها وان الباني يكي تيوى وان فهم ترشي أوكا أنه لا صدقة في شيء من الهبوب إلا في البر والشعير باب وان أمفان أونا دزاء مي زكاة وان أبوه بدهده سوكا لك لا صدقة في شيء من الثمار إن أمكوما يأيك تتوافى بشيء ديوني fin nakli wal karmi daga bishiyar dabino sai bishiyar inabi tukin shuka fa abu biyu ne shine al-burr wa sha'ir koko wato al-hinta wa sha'ir al-kama ita ce kadai za a yi mazakka daga shuka da ake in ka koma yayin tatuwa daga dabino sai kuma bishiyar inabi me yasa li'anna rasulullahi lam yusammi illa iyyaha saboda babu hadisin da ya kawo bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan za a cire zakka ma wani amfanin gona in banda guda hudu din nan sukenan to sannan an samu tabi'ai an samu sahabbai da suka tafi akan wannan fahimta an samu tabi'ai in ka dawo ga malaman farko an samu ibn abi layla an samu sufyan ats-tsauri لأن رسول الله حين خص هؤلاء الأصناف الأربعة للصدقة لوك سند مزون الله يتي كدك كرب الزكاة دقوان أمفاني سيهو لنا قد كان يعلم أن للناس أموالا وأكواتا أي مزون الله يسعى أفوي وصعبه وأن أكي تيكما يسعى أفوي مطرة أفوي داوة أفوي شنكافة أفوي مما تخرج الأرض سواها أبو بوان دا كساتكي في تروى manzo Allah ya sani fa kana tarkuhu zalika wa i'rabuhu anhu afwan minhu tunda manzo Allah bai kirga komai ba sai waɗannan to ya nuna cewa sauran duk wani amfanin gona ko amfani da ake samu daga cikin bishiya Allah ya yafe babu zakka akai wanda ita ce fahimtar albani yayi magana akai a cikin tamamul minna yace kuma ba wannan kawai ba hatta ma ta sashin kayan fatauci wa hadhihi al-hujjatu al-akhira تنصحب ايضا على اوروب التجاره فانها كانت معروفه في عهد النبي وتابين دي شافي كان فتوچي اي زمان منظور الله انا فتوچي انا كاسوانچي شين اكو زكاه ga dukiyar kasuwanci kace a saboda ai ba a samu bayani daga bakin manzon Allah kai tsaye game da zakka na kasuwanci ba. In ka dawo zakkar gona shuka biyu, zakkar bishiya itatuwa biyu, to wannan fahimtar ta Albani karka dauka ita shi kadai yake rike da ita. La sayyiduna Umar, Allah ya kara masa yarda, sayyiduna Umar kaga dai halifa ne babba cikin khulafa'ur rashidi, wannan ita ce fahimtarsa. Abdullahi bin Umar dan sayyiduna Umar, wannan ita ce fahimtarsa. Sahabbai biyu din da Annabi ya tura Yaman, Mu'adh dan Jabal da Abu Musa al-Ash'ari, wannan ita ce fahimtarsu. Al-Hasan al-Basri kaga babban malami ne cikin tabi'ai, wannan ita ce fahimtarsa. Muhammad ibn Sirin babban almajirin Anas bin Malik wanda shi ma babban tabi'i ne, wannan ita ce fahimtarsa. Musa bin Talha al-Qurashi, wannan ita ce fahimtarsa. Kaga an samu magabata waɗanda ke da wannan fahimta manya. Don haka yasa in ka ji an ce ga wata fahimta ta magabata, kar ka yi saurin ka kai suka, domin sukanka za ka isa ga manyan mutane. Allah ya samu gadi. Idan kai suka, sukarka za ka isa ga manyan mutane. Idan Allah ya nufi ka da riko da wata fahimta, sai ka yi riko. Wanda bai rike wannan fahimtar ba, kai masa fatan alkhairi. Wannan ita ce karantarwar Salafus Salih. Allah ka samu iya koyi da su. In ka duba Kitabul Amwal na Abu Ubay, shafi na 472, fa ammal ladina lam yarau sadaqa illa bi hadhihi al-arba'ati al-asnaf. Abu Ubay yana ba mu labari, yace sahabbai waɗanda suke ganin ba a yin zakka sai ga waɗannan amfani guda hudun kawai. Alama sanna Rasulullah, ai saboda bayanin manzon Allah ne. Wa amara bihi Mu'adh, yayi umarni ga Mu'adh dan Jabal da Abu Musa al-Ash'ari. Summa qala hu Ibn Umar, ga kuma sahabbai sun dauki wannan bayani kamar Abdullah bin Umar, kamar Sayyidina Umar. Fa innahum qasadu qasd al-athar fattaba'u wa lam ya'udduhu ila ghayrihi bi ziyadatin wala nuqsan. Sun kiyarda su yi kari, sun kiyarda su yi rage. Idan ka ce zakka ta wajaba akan ne da ne, waɗannan manyan sahabbai za su ce maka daga zabibi sai dabino, sai kuma alkama ta inabi da kuma alhinta, alkama ta ash'ir da kuma alhinta. Shikenan hatsi biyu shine wato ash'ir da kuma alhinta, sannan ya'yan itatuwa biyu, dabino sai kuma zabibi. Wannan shine kadai daga cikin dalilai da suke tabbatar da wannan. Akwai hadisin al-Imam Tabarani, hadisin al-Imam Tabarani wanda sayyiduna Umar yake cewa, sayyiduna Umar da kansa yace inna ma sanna Rasulullahi zakata, shi manzon Allah ya sunnanta mana zakka ne fi hadhihi al-arba'a, cikin waɗannan abubuwa guda hudu su kadai. Sayyiduna Umar haka ya faɗa. Hadithin yana sahihu Jami'u Saghir, hadithi na 384 da silsilatu sahiha, hadithi na 879. Sannan akwai Musa bin Talha, Musa bin Talha da ke bada labari yana cewa kana inda na kitabu Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, akwai takardar Mu'adh a wurin mu wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi. Lamma qadima al-Yaman, wato a lokacin da Mu'adh dan Jabal ya taho Yaman, annahu inma akhadha sadaqa min al-hinta wa sha'ir wa zabib wa tamr, kamar yadda manzon Allah ya umarni gare shi. Lokacin da Mu'adh ya tafi kasar Yaman, bai karɓi zakka daga wani amfani ba illa guda hudu din nan, daga al-hinta, ash-sha'ir, sai kuma az-zabib da at-tamr, dabino. Wanda yana a sunan al-kubra na al-Imam al-Baihaqi, kitabu zakati babu sadaka fi ma yazra'uhu al-adamiyun, hadithi na 7269. Wata riwaya yace Mu'adh lokacin da ya iso Yaman, lam ya'khudh az-zakata illa min al-hinta wash-sha'ir wat-tamr waz-zabib. In ka dubi Irwa'u al-Ghalib, hadithi na 801, Muhammad Nasiruddin al-Albani ya jera hadithan. Akwai wata riwaya da yake cewa amara Rasulullah Mu'adh ibn Jabal hina ba'athahu ila al-Yaman an ya'khudha sadaqa min al-hinta wash-sha'ir wan-nakhl wal-inab. Lokacin da Annabi ya tura Mu'adh dan Jabal zuwa kafar Yaman, ya masa umarni ya karbi zakka daga al-kamar al-hinta, al-kamar ash-sha'ir, sai kuma bishiyar dabino da bishiyar inab. Wannan duka yana cikin Kitabul Amwal, shi yasa mallakar littafin yana da muhimmanci. Kitabul Amwal na Abu Ubay, yana babu sunna fima tajifu fihi sadaka hadisi 991 kamar yadda ibnu qudama ya fada da ibnu abdul barri haka nan ibnu munzir an samu ittifaki duk malaman sunna sun yadda abubuwa guda hudu din nan wajibi ne a fitar musu da zakka amma inda aka samu sabani bayan hudun nan kaga mun samu fahimta guda fahimta ta farko ita ce fahimtar su sayyidina umar fahimtar abdullah bin umar fahimtar abu musa al-ash'ari kamar mu'adh ibn jabal al-hasan al-basri ibn sirin musa bin talha al-qurashi wanda manyan masana ne zamanin farko sun ce iyakan zakka abu hudu to sai fahimta ta biyu fahimta ta biyu ita ce ta al-imam malik الإمام مالك الإمام الشافعي الله مدعوك جيمة رحمة سكتي لا أيبا وي أبو هدوباني كوي ينظر إذن كتي وطنن أبو بوا قده سكت دين إذا أكرت زكاة إنا كشمن دون نجيريا مبا زكاة دبودا ونما بيتبغنين شعير با بيتبغنين الهين طابا سنن بشير دبين وما ونجر ما تبغنين تبا إما ياغنتا تو بشيوين باي دسو ديوا إنا دات سمو أو سكيبيا sannan wani bai ma san me ya zabibi ba ganin sa ma bai taba yi ba saboda ita inabi yana da wahalan samu to sai ya zama to zakat ta tsaya kenan ga mutanen Yaman ko al-Imam Malik yace la ba haka manzo Allah yake nufi ba zakka tana wajaba ga duk abin da kasa ke fitarwa ana da akari da abu biyu ne bi sharti kaunihi qutan wa mudakara in dai dan adam yana dogara da abin a matsayin abinci in dai dan adam zai dogara da abu a matsayin abinci to wajibi ne fitar da zakka ma wannan abin sannan idan dan adam zai iya ajiye wannan wato manomin zai iya ajiye wannan abin da ya noma wato ana la'akari da waɗannan sifofi guda biyu fahimtar al-Imam Malik da al-Imam Shafi in ka duba kitabu Tamhid na Ibn Abdul Barri ya yi magana a kan fahimtar duka malaman nan yana mujallar na 20 shafi na 148 haka na al-Imam Shafi ya yi magana kansa cikin littafin su kitabul ummi mujallar na 35 wato ana la'akari da abu biyu na farko abinda manomi ya noma shin abinci ne me ake nufi da al-qutu ta'amul balad abinda mutumin gari zai iya dogara da shi ya rika ci yau da gobe kuma ya rayu wanda shi ake nufi da al-qutu idan dai abinda ka noma abinci ne wanda za a dogara da shi to za a yi zakka sannan na biyu za a iya ajiye wannan abin ko ba za a iya ajiye shi ba to don haka yasa ga masaba ta al-Imam Malik da al-Imam Shafi'i kaga gyada babu zakka saboda ita gyada ko da dai za a iya ajiye ta ba a iya cinta a matsayin abinci sannan ridi kaga bai shafi abinci ba ga fahimta sannan misali kamar acca wasu sukan dogara da shi ko amma shi wato yana da akwai waɗanda ke ganin shi ridi da kuma acca ba abu ne wanda mutum zai dogara da su ba illa ga wanda ke ganin abinci ne wanda za a iya dogara da shi kamar gujiya kamar aya kaga aya ai ana iya ajiye ta gurjiya ma ana iya ajiye ta amma kuma ba za a iya dogara da ita ana ci ba to misali kuma idan mutum ya zama ya noma amfanin da ba za a yi adana sa ba shine kamar misali abin da ya shafi doya bisha adanuwa ko gwaza da dankali don haka yasa mazhaba ta al-Imam Malik duk waɗannan ba al'akari da su ana duba sharuɗa guda biyu sharaɗi guda biyu shin wannan abin da ka noma za a iya dogara da shi a matsayin abinci saboda haka kaga masara ta shigo tunda ana dogara da masara a matsayin abinci ko don haka dole ka fitar mata da zakka shinkafa za a mata zakka alkama za a mata zakka duk wani abin da ya zama za a iya dogara da shi a matsayin abinci sannan kuma za a iya adanar sa sharaɗi biyu kenan wannan ita ce fahimtar al-Imam Malik da al-Imam Shafi sai fahimta ta uku al-Imam Abu Hanifa yace la ya kamata a dubi ayoyin Qur'ani da kyau al-Imam Abu Hanifa yace abin da al-Qur'ani ya nuna mana duk abin da kasa ta fitar a mai zakka kawai to shi ma yana da hujja duk abin da kasa ta iya fitarwa za a mar zakka kuma wannan ita ce fahimtar Ibn Hazmi fahimtar Zahiriyya wanda ake kiransu al-Imam Dawud in ka duba Bada'i us-Sana'i الامام الكاساني يا مجانا كي مجلة نبي شافي نهم سنة تقوى ابن حضم يا مجانا تشكين المهلا مجلة نبي شافي نهم سنة تقوى مشابيو سبو دكي ور الله تشكين القرآن سورة البقرة آية تقريبين ستين دبقوين يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم يا الله منه بكيتي ولما أخرجنا لكم من الأرض الله يتي كباير daga abin da muka fitar muku shi daga ƙasa kaga duk abin da muka fitar muku da shi daga ƙasa ku ba da zakka zahiri ayar alqur'ani saboda haka imam abu hanifa yace a yanzu ka ce babu zakka ga doya da dankali babu zakka ga misali wato shuke-shuke da ake kayan lambu al-imam al-kasani yace wa ahqqu ma tanawalu hadhihi al-aya al-khabar wa ai danyen kaya ma ya fi daukan sifar ayar nan ta alqur'ani saboda abinda Allah ya fitar ba ma wanda kai ka noma ba duk abinda Allah ya fitar daga ƙasa mimma akhrajna lakum min al-ard zakata wa jabakansa kuma manyan malamai da don haka baka kushe mu sai kai musu fatan alkhairi sai kai musu addu'a Allah ya ba su lada Allah ya gafarta mana da su kurakuran mu a suratul an'am aya ta 141 الله تبارك وتعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده kaga ayar alqur'ani ta ce abada haccinsa ranar girbinsa kuma abubuwan da aka kirga anan akwai ma abubuwan da sun wuce guda hudun nan da manzon Allah ya gaya wa waɗannan sahabbai saboda Allah ya ce wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin kaga ya gwada cewa duk abin da kaga ya fito daga lambu Allah ya fitar da shi ko mene ne sai ya kirga ya ce wa nakla wa zar'a idan aka ce itatuwan da bine ga sunan daban-daban sannan shukan ma ba iri ɗaya ba mukhtalifan ukulu shuke-shuke ga sunan da yawa war zaitun akwai zaituni war rumman ga kuma rumman kaga waɗannan ba sa cikin abubuwan da manzon Allah ya kirga wa Mu'adh da Abu Musa al-Ash'ari Allah tabaraka wata'ala da ya kirga su sai ya ce kulu min samarihi wa idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadihi wala tusrifu innahu la yuhibbu al-musrifin sannan in muka dubi hadisin da muka karanta wanda ya zo cikin riwayar Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wa sallam yake fi ma taqati sabaa wal uyun duk abin da ruwan sama ya shayar duk abin da ruwan sama ya shayar al-ushru abada kashi ɗaya cikin goma kaga an samu hadisi duk abin da ruwan sama ya shayar abada kashi ɗaya cikin goma kaga manzon Allah anan bai kawo waɗannan abubuwan guda hudu ba saboda haka sai al-Imam Abu Hanifa yace ba a la'akari da kayan amfanin gona sai ya shekara ba a la'akari da cewa kayan amfani sai ya kai ausuki biyar da Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya ce duk abinda ya fitar daga ƙasa a bada zakkansa mimma akhrajna lakum min al-ard sannan wa atu haqqahu yawma hasadihi dan haka ba su la'akari da wato cewa abu sai ya shekara Ibn Qudama al-Litafin al-Mughni da mujallad na shafin 161 yace inna zakata la tajibu fi shay'in min az-zuru'i wath-thimar hatta tabluga 5 awsu'in amfanin shuka da kuma ƴaƴan itatuwa zakka baka wata ba akan su sai ya kai awsu'i 5 wannan ita ce fahimtar akasarin malamai a tarihin musulunci wato abin da ya kamata mu sani kenan cewa akwai sabanin fahimta yana da kyau ka gane laisa kullu khilafin jaa mu'tabiran illa khilafan lahu hazzun min an-nazar ba dan an ce akwai sabani sai a ce a shikenan mutun ya gadi abin da ya ga dama zai dauka bala duk inda aka samu sabani kuma ana samu abin da yafi inganci Ibn Qudama yayi magana game da waɗannan fahimtoci duka sabani da aka samu haka nan Ibn Abdul Barri manyan malamai zamanin farko amma kowane sai ya yi magana a ƙarshe Ibn Qudama ya ce akasarin malamai a tarihin musulunci abinda ya kama da Jabir bin Abdullahi al-Ansari Abu Umama al-Bahili wanda duk suna cikin sahabbai in ka dawo ga tabi'ai Umar bin Abdul Aziz Jabir bin Zaid al-Hasan Abu bin Abi Rabah al-Imam Maqbul al-Hakam al-Imam an-Nakhai al-Imam Malik al-Imam Shafi al-Imam Ahmad bin Hanbal yace kirgar yace wafa'u ahli al-ilmi la na'lamu ahadan khalaqahum babu wanda muka sani ya saba ma wannan fahimtar in banda al-Imam Abu Hanifa daga cikin malamin farko sai kuma al-Imam Mujahid daga cikin tabi'ai al-Imam Mujahid cikin tabi'ai da al-Imam Abu Hanifa su suke cewa tajibu zakatu fi qalili zalika wa kathirihi babu maganar la'akari da ausuki wannan yasa Ibn Hajar ya fara kawo hadisai wanda suke tabbatar da ba kowane manomi ne zakka take hawansa ba sai manomin da ya zama amfanin da ya samu ya kai ausuki biyar wannan fahimtar ba al-Imam Abu Hanifa bai aike da ita saboda la'akari da hadisin da yake ya wuce fi ma sakati sama'u al-ushur duk abinda ruwan sama ya shayar a bada kashi ɗaya cikin goma al-Imam Abu Hanifa yace to haka ba maganar wani a kasa abu wato sai ya kai ausuki biyar kafin nan babu wannan la'akari ولأنه لا يعتبر له حول فلا يعتبر له نصاب كيف فهمت تكرش فهمت تهدي تكي فهمت الإمام أحمد بن حنبل فهمت الإمام أحمد بن حنبل تكي يا دو كيف فهمت الإمام مالك الإمام الشافعي دو أبن دا ذاكتي ذاكري كشي أمدين أبن تي زكاة وجب أكنسا sannan duk abin da zaka iya adana sadaka ta wajaba akansa sai ya ƙara da cewa har ma abin da ba zaka iya adana saba'in za a auna shi in dai za a iya auna wannan abin to zakka tana wajaba akansa don haka a mashabata al-Imam Ahmad bin Hanbal ana da akari da abubuwa guda uku na daya al-kailu shin abin da ka samu a gonarka ana iya auna ta da mudu sannan al-baqa'u abinda ka samu gonarka ana iya adana ta ta dade ba ta lalace ba shine al-yabsu ya zamanto yana iya bushewa wanda shine na ya zo cikin al-mughni yace fa in kana mimma yuzan fala zakata fi idan abinda ka kanoma ba a auna shi sai dai a gwada nauyin sa da sikeli to wannan babu zakka akai amma duk abinda kanoma idan dai hatsi ne ana iya auna shi to zakka tana wajaba akansa don haka a mashabata al-Imam Ahmad bin Hanbal gada tana da zakka ridi yana da zakka acca tana da zakka gujiya tana da zakka aya tana da zakka duk abin da zaka iya auna shi kuma za a iya ajiyar sa zai iya bushewa to zakka tana wajaba akansa wannan ita ce fahimtar al-Imam Ahmad me yasa wato akwai dalilai da dama illa saboda karancin lokaci amma babu shakka wannan fahimta ita ce mafi inganci a cikin fahimtar nan da muka kirga guda hudu gaba daya domin fahimtar nan ita ce ta yi aiki da kowane nassi da ya zo cikin alkur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa fi ma duna khamsatin awsukin min tamrin wala habbin manzon Allah yace wala habbin ai a riwaya ta biyu da ya kirga ya siffanta alhabbu din yace ash-sha'iru wal hinda amma nan yace wala habbin duk wani hadi manzo Allah yace zakka ba ta wajaba akan sa sai ya kai ausuki biyar in ya gaza babu zakka akai ashe kenan duk abin da ya dauki siffa ta alhubu shine hadi zakka tana wajaba akan sa yayi aiki da wannan hadisi wanda riwaya ce ta al-Imam Muslim idan ana maganar ausuki min al-makilati duk abin da ya zama za a auna wato shine ake lissafi da ausuki kamar a ce buhu ya kai buhu kaza ba a sanya wani abu cikin buhu sai abin da ake iya auna shi sannan akwai riwayar Mu'adh bin Jabal da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace khudhil habba min al-habbi ka amshi hadi daga hadi wa shata min al-ganam wal ba'ira min al-ibl wannan shi yake nuna cewa wato zakka ba ta takaita ga abin da kake ci kawai hadi gaba ɗayan sa zakka tana wajaba akai hadisai sun zo da dama riwayoyi ga sunan akwai a sahihu muslim akwai sunan nusa'i laysa fi habbin wala tamrin sadaqa hatta yabluga khamsata awsuqin idan aka ce habbun bai tsaya ga alkama kawai ba dukkan wani hadi zakka tana wajaba akansa don haka ba a la'akari da cewa waɗannan abubuwan da manzon Allah ya kirga cikin hadisin nan su ne kadai, domin idan ka ɗauka iyakar abin da ya zo cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari, umarnin manzon Allah da Mu'azu da Abu Musa al-Ash'ari, to babu shakka zakka ta faɗi kenan ga mafi yawan musulman duniya. Kuma babu shakka watsi ne da hadisai da dama da kuma ayoyin Al-Qur'ani. Akwai kuskure mai yawan gaske, don haka yasa akasarin masana ba su tafiya akan wannan fahimta, duk da cewa akwai manyan malamai da sahabban manzon Allah waɗanda ke da wannan fahimta. Allah maɗaukaki ya musu rahama. Ibn Qudama ya yi magana a kai cikin littafin Al-Mughni, me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga ash-sha'ir da al-hinta kawai ga Mu'az da Abu Musa al-Ash'ari. Ibn Qudama ya ce ai tana yiwa shi ne abincin mutanen Yaman a lokacin, don haka yasa manzon Allah ya musu misali da shi. Bare ma akwai wani sahabi da ake kiransa Ma'mar bin Abdullah al-Adawi, yana daga cikin waɗanda suka hijira zuwa Habasha. Hadisinsa yana sahihu Muslim kitabun musaqati babu bai'i ta'amin mislan bi mislin, yace kana ta'amuna yawma idhin ash-sha'ir, shi wannan sahabi yace abincin mu gaba daya a wannan lokaci a zamanin manzon Allah abincin mu gaba dayansa sha'ir ne, bama mu'amala da wani hatsi in ba sha'ir ba. Tunda an samu magana irin ta wannan sahabi, kaga manzon Allah yana magana ne da mutane waɗanda ke fahimtar sa, yace ga hatsin da za ku karɓi zakka a kai saboda abin da mutane ke ci a lokacin kenan. Saboda haka yasa Ibn al-Usaymin in ka duba a Sharh al-Mumti mujallad na biyu shafi na 549 yace al-hububu was-simar tajimu fiha zakka, duk wani abin da ya zama hatsi ne ana iya auna shi, ƴaƴan itatuwa ana iya auna su, tajibu fiha zakatu, zakka tana wajaba a kai bi shartin an takuna makila mudakkar, ana iya auna abu ana iya ajiyarsa. Kaga kenan ƴaƴan mangoro babu zakka, fa in lam takun kadhalik fala zakata fiha. Ibn al-Usaymin yace hadha huwa aqrabul aqwali, wannan ita ce fahimta da tafi kusa da aiki da sauran hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mu kara hadisi guda sai mu dakata insha Allah. Walidara Qutni Ibn Hajar yace a riwaya ta al-Imam Dara Qutni, wato hadisin dai har yanzu hadisin Mu'az ne, amma riwayar ta al-Imam Dara Qutni yana sunan Dara Qutni kitabu zakat babu laysa bil khabar wa fi sadaqa, hadisi na 1884 an Mu'az radiyallahu anhu, wato Mu'az yana bayani game da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi. Fa amma al-qissa'u yace amma kukumba shi ake kira al-qissa'u, kukumba wannan da ake ci, wal bittihu da kuma kankana shine al-bittih, war rummanu da kuma ar-rumman, wal qasabu da kararake, wanda don ana noma rake, an kakan samu mutumin da zo noma rake gona babba kuma ya samu arziki mai yawa akai. Sannan sai yace wal gubaru da wato da danyen kaya, danyen amfanin gona shi ake kira al-kubar, amma Ibn Hajar ya tsallake wannan kalma bai kawo a cikin bulughul marami ba, sai dai asali kalman tana cikin sunan Daraqutni. Hadisin ya zo wal qasabu wal gubaru fa afwan, sai zama an samu tsallake waɗannan kalmomi guda biyu ɗin. Wal khubaru wato da ɗanyen shuka, abin da ya zama wato abin da ake kamar misali ganye. Fa afuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an yafe, fa kad afa anhu rasulullah, wato manzon Allah ya yafe. Isnaduhu da'if, Ibn Hajar ya ce isnadin hadisin yana da rauni, yana talkhisul hadir, a cikin talkhisul hadir Ibn Hajar ya ce lallai hadisin yana da rauni, ya kawo bayani a kansa, yana mujallad na biyu shafi na 165. Wato abubuwan da babu zakka a kai shi ne Ibn Hajar ya kawo a ƙarshe, bayan ya yi maganar abubuwan da ya kamata a fitar da zakka, sai kuma ya kawo abubuwan da babu zakka a kai. Babu shakka akwai hadisai da dama, kamar yadda ya ce wannan hadisin bai inganta ba, hadisin da ya magana a kan kukumba, kankana, rumman, rake da korayen amfanin gona su ake kira wato kamar abin nan ganyayyaki, kaga kenan babu zakka a kai. Akwai hadisin Aisha, akwai hadisin Ali bin Abi Talib sayyidina Ali, hadisin Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa fi ma ambatatil ardu min al-khubari zakatu, wato danyen kayan amfanin gona babu zakka akai inji annabi sallallahu alaihi wasallam kamar tumatir kamar albasa duk danye ne danyen kayan amfanin gona wanda baya bushewa kamar attaruhu da alayyahu ganyayyaki da sauransu sannan akwai hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib shima annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa fil khadarawati sadaqatu akwai hadisin Muhammad bin Jahashin akwai hadisin Anas bin Malik akwai hadisin Talha bin Ubaydillah waɗannan sahabbai duk su ruwaito amma duk hadisan suna da rauni dukkansu suna da rauni shi yasa Ibn Hajar ya dauko riwayar Mu'azu tunda ana magana akan Mu'azu Mu'azu bari a kawo riwayar sa bulugul maram amma akwai hadisi na Ali bin Abi Talib Aisha akwai Talha bin Ubaydillah Muhammad bin Jahash Anas bin Malik duk su ruwaito sai dai dukkansu gaba ɗaya ba su inganta ba in ka duba Tuhfatul Ahwazi al-Imam al-Mubarak Furi yace الإمام الزيلئي اللي كان في النسب الرأي يا كرجة روايو يندسكي مجانا جمد الزكان تينيان كايون كونا أبين ده زمان تينيني أبين ده زمان تو بايا بوشي واكينا كما سوتو ماتر دستورانسو النبي صلى الله عليه وسلم يأتي باب الزكاة في الإمام الزيلئي يأي مجانا أكي ده الإمام البيهكي أكن شوا حديثا سنة ديوة don haka suna iya samar da ma'ana tunda an samu sahabbai waɗanda suka yi aiki da su bare ma akwai hadisin sayyidina Umar lokacin yana shugabanci shi ma ya tabbatar da cewa laysa fil khadarawati sadaqa wannan ya sa al-Imam Tirmidhi yana babu ma ja'a fi zakatil khadarawati ya kawo hadisin Mu'az bin Jabal annahu kataba ila annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta takarda lokacin yana Yaman ya aika ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa tambaya game da kayan lambu shin ana marzaka albuqul abubuwan da ya zamanto wato akan yi noman su kamar jinsin abubuwan da ke da bawo ana fitar musu da zakka sai manzo Allah yake laysa fiha shay'un babu komai game da wannan al-Imam Tirmidhi yace wal amalu ala hadha inda ahli al-ilmi annahu laysa fil khabarawati sadaqa duk masana suna aiki da waɗannan hadisi duk da cewa suna da rauni amma hadisan suna da yawa sannan an samu fahimtar sahabbai a kai cewa kayan lambu ba a marzaka don haka abinda ya shafi doya abinda ya shafi gwaza ya shafi dankali ya shafi tumatir albasa da sauransu salaf ba su yadda ana musu zakka ba kaga ba daidai bane kai kuma a yau ya zama kana da fahimtar da ta saba ma sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bare akwai hadisi duk da cewa hadisan suna da rauni Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka cikin amina muka fada kuma Allah ya mana gafarin kurakure. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma taqul bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك